sashin Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makirin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 23 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Ghana tana niyyar yin wata doka da za ta haramta shigowa da wasu kayayyaki 20 ciki har da shinkafa domin rage dogaro da kudaden kasar waje. Idan muka leka jamhuriyar Kabaru za mu ga cewa wato sauyin yanayi a wannan wata yana mummunan tasiri akan harkokin noma a yankin Adamawan Kamaru, lamarin da ya shafi kudaden shiga da wato na manoma da makiyaya. Kamar kowane daren ranar Alhamis yau ba Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan gagarumin tasiri da kafar sadarwa ta rediyo ke yi wajen wayar da kan jama'a akan hanyoyin samar da zaman lafiya. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim Kalmasi Garba da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wuni lafiya ga labaran. Yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas za ta fara aiki da asubahin ranar Juma'a wato 00:00 agogon GMT a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Qatar wadda ke taimakawa ana tattaunawar. Yarjejeniyar za ta hada da wata tsagaita wuta da aka fayyace dalla-dalla a arewaci da kudancin Gaza, abinda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya gaya ma 'yan jarida kenan a birnin Doha. Ya jaddada cewa za a saki wasu Falasɗinawan da ke gidan yarin Isra'ila a matsayin ɓangaren yarjejeniyar. Za a kuma saki wasu mata da yara 50 waɗanda ƙungiyar Hamas ta kwaso daga Isra'ila ta yi garkuwa da su ranar 7 ga watan Oktoba a madadin sakin wasu Falasɗinawa 150 da ke gidan yarin Isra'ila. Za a saki 13 daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su ranar Juma'a daga Gaza. Daga nan kuma za a rika sakin ƙarin rukunin mutanen da aka yi garkuwa da su kulle yomin a tsawon wa'adin tsagaita wutar har sai an kammala sakin mutane 50. Shugaban gwamnatin mulkin soji ta Nijar Janar Abdulrahman Tchiani yau Alhamis ya isa kasar Mali don ganawa da takwaran aikinsa Kanar Asimi Goita a ziyararsa zuwa wata ƙasa a karon farko tun bayan da ya kwace mulki a watan Yuli a cewar kafar labarai ta AFP. Ƙasashen da ke makwabtaka da Nijar irin su Mali da Burkina Faso waɗanda su ma sojojin da suka kwace mulki a shekara ta 2020-2022 ke shugabantarsu sun yi alkawarin haɗa kai da shugabannin Nijar waɗanda suke jagorantar wato suka jagoranci juyin mulkin. Ƙasashen uku na Sahel sun rattaba hannu a watan Satumba kan wata yarjejeniya wadda ta haɗa da taron dangi ta fuskar tsaro da zarar an kai hari ma wata daga cikinsu da ya shafi abin da suka kira ɗiyauci da kuma martabar yankin ƙasa. Sun kuma yi alkawarin ƙarfafa dangantaka ta fuskar tattalin arziki. Gwamnatocin sun kuma haɗa kai ta wajen yaƙi da masu da'awar jihadi a ƙasashen nasu. Sabon shugaban Maldiv Muhammad Mu'izzu ya aiwatar da alkawarin da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe na kawar da sojojin Indiya daga ƙasar. Ta wajen kiran Indiya a hukumance da ta janye sojojinta daga tsibirin tekun Indiya. Gwamnatinsa ta kuma ce za ta sake nazarin wasu yarjejeniyoyi sama da 100 da aka cima da Indiyar, ciki har da wasu da suka shafi tsaro. Masu lura da al'amura na kiran wannan al'amarin wani koma baya ga ƙoƙarin da Indiya ke yi na rage tasirin China a wannan ƙaramar ƙasa mai matuƙar muhimmanci wadda ke kudancinta, saboda Tayu Mu'izzu wanda ake masa ganin mai ra'ayin China ya karkata zuwa ga China. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'ai a Amurka sun ce babu alamar akwai wata manufar ta'addanci a hatsarin motar da ya auku jiya Laraba a wani wurin duba ababen hawa a wurin shakatawa na Niagara Falls da ke jihar New York, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyu daga cikin motar, wanda don haka hukumomi suka rufe wuraren duba ababen hawa da dama ganin ba a san musabbabin aukuwar hatsarin ba. Har zuwa safiyar yau dinnan Alhamis, ba a san dalilin dosar wurin duba ababen hawa a guje da motar ta yi ta cilla sama sannan ta fado ta kama da wuta ba. Bincike dai ya nuna babu abubuwan fashewa kuma babu wata alamar shirin ta'addanci, a cewar ofishin hukumar bincike ta FBI da ke Buffalo a wani bayani. A ƙarshe, hukumomi a Jamus sun kai wasu jerin samame yau dinnan Alhamis dangane da haramta ƙungiyar mayakan Hamas ta Falasɗinu da kuma ƙungiyar Samidu mai goyon bayan Falasɗinawa da aka yi. Ministan harkokin cikin gidan Jamus ya ce an kai samaman ne kan wasu wurare 15 a jihohi 4 ta wajen haramta ƙungiyoyin Hamas da Samidun a Jamus. Mun aika da wani bayyanannen sako cewa ba za mu lamunci duk wani mataki na ɗaukaka ta'addancin da Hamas ta aikata kan Isra'ila ko misalin zarutun ba, a cewar ministan cikin gida Nancy Faisa a wani bayani. Ma'aikatar ta ce akwai mambobin Hamas kimanin 450 a Jamus kuma sun shiga ayyukan farfaganda da tattara kuɗi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Toba dalla bari mu fure taskar rahotanninmu daga kasar Ghana. Ministan ciniki da masana'antu Kwabena Tahir Hammond ya sanar da wani muhimmin mataki da gwamnatin Ghana take dauka na samar da dokar hana shigowa da wasu kayayyaki sama da guda 20 daga ciki har da shinkafa da wasu kayayyakin da ake amfani da su da nama da ma kayan ciki, wato za a hana shigowa da su a kasar Ghana. Hawawa Abdulkalim tana dauki da karin bayani a wannan rahoton ta aika mana.
Da yake karin haske kan dalilin wannan tsarin, ministan ya jaddada makudan kudade da Ghana take kashewa kimanin dala miliyan 164 kan waɗannan kayayyaki da ake shigowa da su. Ya kuma jaddada muhimmancin wannan matakin, inda ya ce za a bunkasa ci gaban fannin harkokin noma da tabbatar da cewa an samu isasshiyar shinkafa domin gujewa karancin abinci da talauci a Ghana. Malam Jafar Dankobiya, mataimakin daraktan bincike cikin yanayi da samar da abinci a sokacinsa, ya ce
in an kawo wanga doka aka hana shigowar shinkafa, sai kuma kasa ba ta iya ta samu shinkafan da za ta iya ta ciyar da yan kasa ba, kaga abu biyu za mu huskanci. Na farko za mu samu sadan shinkafa, na biyu kuma za mu samu da yawa sun ta shigowa da shinkafa ba ta hanyar da ya cancanci a shigo da shi ba, wanda aka fi sani da smuggle. Shi sa karshe kasa za ta rasa kudi.
Malama Hawa, mai sana'ar saida abinci, ta ce mafi aksarin jama'a a Ghana sun fi son kayan hanji a cikin abinci, sai dai yana da matukar tsada.
Mafi akasari dai mutane sun fi son kayan hanji zance a cikin abinci, duk da dai kasancewa yana da tsada. Amma yanzu abinda gwamnati ta kawo na cewa za ta hana kawo kayan hanji daga kasan waje a shigo da shi, ina ga abu ne mai kyau, indai har zai kawo mana sauki.
Malam Hamza Atijani, masanin tattalin arziki, ya ce Ghana dai tana dogaro da ruwan sama wajen harkokin shukinta. Idan tana so ta yi dogaro da kanta, sai ta bullo da dabaru wadda ba za ta dogara da ruwan sama ba.
Akwai matsaloli da dama. Ghana tana dogaro kan ruwan sama wurin shayar da gonaku, to wannan ko duk kasan da take neman ta yi dogaro da kanta wurin samar da abinci, to dole ne zamto tana shuki tsawon shekara ba da ta yi dogaro dogaro lokacin da yake akwai ruwan sama.
Malama Aisha mai sayar da shinkafa ta ce matakin gwamnati na hana shigowa da shinkafa zai kawo cikas a kasuwancin su.
Zai hana shigowa da shinkafa da amu zai dame mu. Dan shinkafan da nanan gan ma ba cikasu ba an fi son na ci. Nanan gan muna an san wani lokaci muna sayarwa muna gan ma muna sayarwa kuwa kurwa. Yayi tunanin mu talakawa ma. Yau ni shi nake sayarwa nake duban yara na mijina ma bai aiki gida yake nake duba.
Hawa Abdulkarim Yonkwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana.
Ta gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Yanayi na wannan watan Nuwamba ya kawo cigas gaban noma na yankin Adamawan Kamaru wanda hakan ya haifar da asara mai tarin yawa na sabon kudaden shiga ga manoma da makiyaya da ke cikin rudani sakamakon rashin kwanciyar hankali da kuma ruwan sama. Wakilinmu Muhammad Rabiu ya dauko muna ya hada mana rahoto akan wannan lamarin.
Yankin Adamawan Kamaru wanda aka fi sani a matsayin sansanin noma da kiwo, rashin sanin tabbacin alƙiblan da damuna ta dosa yanda ta tsawaita cikin watan Nuwamba ya kawo daidaiton yanayi da kuma haifar da matsala a tsakanin masu sana'a. Malam Ilu manomi ne mai noman kaji da ƴaƴan itace ya ƙara da cewa
wato zan iya cewa je kawo cikas amma wani bangare kuma ba je kawo cikas ba don ka san da akwai noma iri-iri wanda yake kamar masara a riga an yi ruwa ya dauke yanzu kan koda ruwa ya dake shi ba wani amfanin da ke yi don za a iya cire shi a busar da shi kamar yadda ya dace don ya riga ido to amma da ko waɗansu noma kuma wanda ba sa son illar ruwa kamar wato noman salad ko kuma ka lambu waɗansu lambun ma don da akwai daga cikin lambu waɗanda suke son ruwa ne.
Ga makiyaya ruwan saman 'yan kwanakin nan ya rushe duk wani tsammani da ya shafi amfanin gona da aka sa a gaba. Haya-hayan mazado yana mai cewa
idan aka yi fari da gurɓacewar yanayi ya haddasa ruwa ya tafi yanzu mu shemu dinga amfani da dukul muna jin daɗi muna amfani da dukul can kuma shi ruwan ya dawo ɗan ƙanƙani haka sai ya ruɓa dukul ɗin ya tsiro da mummunan ciyawa to shi wannan mummunan ciyawan kuma in shanu suka ci ma aksari waɗuwa suke yi suna gudawa shi ana kiran shi sabon ciyawa mummunan ciyawa ne.
Ruwan sama mai yawan gaske da tsanani zai kawo cikas. Ɓarkewar ruwan sama zai iya lalata amfanin gona gaba ɗaya idan hakan ya faru a lokacin da bai dace ba. Hakan na iya haifar da hadarin ambaliya da ke iya lalata amfanin gona. Wakilin ministan noma na jiha gani yake yi cewa
ba shakka wannan ruwa da take zuba kamar da bakin ƙwarya za ta kawo wato fitina game da ainihin wato jadawalin da manoma suka sa a gaba. Wannan ba wai zai jawo fitina game da wannan al'amura da suka sa.
Ga ra'ayin masana sauyin yanayin yana yin tasiri ga lafiya ta hanyoyi da yawa game da mace-mace da rashin lafiya saboda yawan matsanancin yanayi kamar ƙaruwar zafi, guguwa da ambaliyar da ke iya rushe tasirin abinci. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan gagarumin tasirin da kafar sadarwa ta rediyo take yi wajen wayar da jama'a hanyoyin samar da zaman lafiya.
Rediyo kafa ce da ke da tasiri wajen isar da sako ga miliyoyin jama'a a sassa daban-daban. Rediyo na ilmantarwa, nishadantarwa da isar da bayanai walau masu daɗi ko masu gautsi bisa fahimtar mai saurare. Kafar ta rediyo tana kuma taimakawa wajen haɗa kan al'umma don samar da zaman lafiya. Malam Sani Suleiman da yayi shekaru da dama yana aiki da kungiyoyin da ke aikin zaman lafiya a Najeriya yace suna amfani da kafafen rediyo wurin gudanar da aikin su kuma suna cimma burin su.
Cikin irin ayyukan da muke mun gane cewa amfani da kafan rediyo wurin isar da sakonni yana bada sakamako mai inganci kwarai da gaske. Misali yawanci tashin hankulan da akan samu tsakanin al'umma yakan faru ne ko don rashin fahimtar juna ko kuma don rashin fahimtar tsare-tsare da ayyuka na gwamnati ko kuma rashin samun yanayin da za a saurari bayanan da suka dace. Don haka yayin da ake so a magance tashin hankula kuma a wanzar da zaman lafiya to ana buƙatar hanyar da za a bi don a shigar da mafi yawan mutane cikin tattaunawar da ake sannan kuma haka yayin da ake kokarin wayar da kan al'umma da kuma ilmantar da su matsawar mutane sun samu ƙarin ilmantuwa akan yadda gaskiyan al'amura suke to yana rage damar faruwar tashin hankula
kun yi aiki musamman a guraren da ake samun tashin hankali ko kuma aka samu tashin hankali a baya ya zuwa yanzu a ayyukan da kuka yi kun ga kaman wato an samu saukin nan saboda ayyukan da gidajen radio nan suke yi ne tunda dai idan muka lura da abin da yake faruwa yanzu kusan za a ce an samu raguwar tashin hankula saboda ayyukan da kuka yi kana ganin kaman wayannan gidajen radio din sun taimaka wajen wazar da wannan zaman lafiya
kwarai da gaske kuwa domin idan ka dauko mutanen da suke cikin garuruwan da muka aiwatar da wannan aiki ka dauko waɗanda suke cikin inda ba aiwatar da wannan aiki ba ka hada su guda ɗaya don tattauna batutuwa da ya shafi rikici da tashin hankula zaka ga bambancin a bayyane yake sannan mun samu karuwar yadda al'umma suka fahimci yadda za su isar da koken su ga hukumomi da gwamnatocin su tun daga kananan hukumomi yadda za su yi magana da kansulolin su da ciyamomin su da wakilan su a majalisa har zuwa gun gwamna wannan ya taimaka kwarai kuma wannan program na radio ya taimaka domin me yayin da ka kawo wani jami'in gwamnati ko wani basarake ko wani shugaban al'umma ko na kabila ya zo radio ya yi bayanai akan abubuwa al'umma suka saurare shi suka samu daman buga waya su yi tambaya ko su yi sharhi ko su faɗi nasu korafin to wannan ya samar da fagen abin da ake kira dialogue akwai mutumin da abu ke damun shi da zaran ya samu kafar da zai amayar da wannan abun to ya samu kusan kashi 50 na maganin matsalar tashi kuma wannan radio shi yake samar da wannan fage
yan jarida da ke gabatar da shirye-shirye na zaman lafiya suna iya kokarin su wajen hada kan al'umma duk da kalubalen da suke fuskanta Rayan Musa Lere da ke aiki da gidan radio da talabijin na Liberty a Kaduna ya ce shi kanshi ya koyi darussa da dama na yin mu'amala da jama'a da yadda zai gabatar da sako na wanzuwar zaman lafiya
na farko dai a kaina na koyi yadda zan sasanta tsakanin mutane musamman idan aka yi la'akari da wasu jihohi guda uku a arewacin Najeriya idan aka ce jihar Kaduna jihar Benue jihar Plateau to wasu jihohi ne da suke da sarkakiya akan batun wato zamantakewa to mun samu irin waɗannan abubuwan wanda da zaka ga ka kira mutum ma wanda misali wanda ba musulmi ba daga kudancin Kaduna ka ce yanzu za ku yi program a matsayin ka na ma'aikacin radio ni da nake karamar hukumar Kaduna ta arewa zai dinga tunani yana dardar ko ba zai iya zuwa ba saboda yana tunanin magana zaman lafiya amma sanadiyan irin waɗannan shirye-shirye na fara tashi na kanjini inda suke nuna bana tsoron jin dauko to idan na kira su suna zuwa sa'annan kuma akwai abubuwan da yawa suka dinga fahimta musamman na taɓa yin shirin zaman lafiya da ya shafi maganar matsalolin Fulani makiyaya da manoma wanda kusan shine matsalar kudancin Kaduna to daga baya sai suka gane cewa wani abu wasu abubuwan akwai take haƙi da kila ake ba Fulani shi kuma yayi shi ma ya dauki mataki da wani abu shi kuma ba Fulani sai ya gane cewa shi ma akwai hanyoyin da ya kamata ya bi bai kamata ya dauki mataki a irin matakin da yake dauka ba da sauran irin waɗannan sa'annan akwai abubuwa da dama da suka shafi mutanen kila da ba addini ɗaya ba akwai maganar bangaranci duka akwai maganar yare duka muna fama da shi a Kaduna so kwarai da gaske sanadiyan irin waɗannan shirye-shirye gaskiyar magana mun samu sauki sa'annan ni kaina na ƙaru da hanyoyin sasanta mutane tun daga kan irin waɗannan na zaman lafiya har zuwa cikin gidana ni da nake
zuwa yanzu waɗanne matsaloli kake fuskanta don wani lokaci akan ga kaman ku ƴan jarida ku ne ma masu rurrutar wutan rikicin
kwarai da gaske akan ce muka rurrutar wutan rikici dalili na farko idan aka yi rikici ko aka samu matsala muka je muka dauka kila an samu salwantar rai mutum biyar sai mu zo mu ce kila mutum daya ya rasa rai wasu sun jikata to waɗanda aka ce mutum daya ya rasa rai su kuma sun san mutum biyar ne a mutanen su suka rasa rayukansu sai su ce ai ba mu musu adalci ba mu faɗi yawan mutanen wanda kuma ba su sani ba abinda ba su sani ba shine a tsarin aikin jarida duk abin da ka san ka faɗa zai sake tayar ko har zuka mutane a kasa samun zaman lafiya to ba a faɗa wani lokaci zaka ji an ce wasu mutane sun jikata to kila ma an rasa ran amma saboda ba a so waɗanda suke irin waɗannan jinsin ko waɗannan kabilar ko waɗannan addinin da suke wani wuri su dauki fansa nan take ba tare da bincike ba to muna yin irin waɗannan to muka samu irin waɗannan matsalolin da tsangwama da sauransu wai ba ma san faɗan gaskiya da kuma shi dan jarida mutum ne da ya kamata a maimakon ya zuba ya rura wutar rikici to sa hanyar da zai bi ya kwantar da hankalin mutane
Malama Na'omi Iliya ta ce tana samun karuwa sosai daga sauraron rediyo musamman abinda ya shafi zaman lafiya.
Idan na saurari rediyo, nakan ji waɗansu abubuwa wanda nakan samu karuwa yakan kara ma mutum ilimi. Bisa ga abinda baka fahimta ba sai ka zo ka fahimce shi.
Radio yana da tasiri wajen hada kan jama'a da samar da wanzar da zaman lafiya?
In an fara irin wa'innan rikice-rikicen to idan ka bude za ka ji abubuwan da ke faruwa. Idan baka da radio to fa yana nan kamar kana cikin rami ne baka jin komai.
Kina ga mutane sun fahimci abinda za su yi musamman wajen wanzar da zaman lafiya ta abubuwan da suke sauraro a gidan rediyo saboda wani lokaci sai a ce ai gidan rediyo ne ma ke kara ingiza tashin hankali
babu sai dai wanda bai iya fahimci abinda ake fada ba to zai iya fada haka amma wanda yana fahimci abinda gidan rediyo suna kawowa babu wani tada hankali ma mutanen da za a yi game da haka abinda suka gani da abinda suke fada abinda suka gani ne suna fada
me kike ganin kamar za a gyara musamman a harkan gudanar da rediyo ta bangaren wanzar da zaman lafiya
su dai su ci gaba da fadan abinda duka aka kawo musu su ci gaba da fada saboda idan ana cikin fade-faden abubuwan da yana faruwa al'ummai suna jin dadi kuma sukan samu abin da za su karfafu.
Shi ma malam dan Jumma Bello Abdullahi yace rediyo yana da kaifi biyu bisa ga yadda aka yi amfani da shi ko ya hada kan jama'a ko ya wargaza su.
Rediyo yana da amfani gare ni saboda dukkan information din da wani lokaci mutum yake ji ta wurin rediyo kuma yana hada kan mutane domin idan gwamnati tana so a samu a yi wani aiki to ta hanyar rediyo za a sanar ma mutane kuma a hada kan mutane a wuri guda a samu yaki shi duk abun aka ce yana da tasiri to za a ga rashin tasirin sa domin ya danganci yanayin da aka yi amfani da shi saboda idan kuskuren magana ya faru ga dan jarida ko kuma ga gidan rediyo to zai shafi kowa da kowa sabili da idan ba a fahimci abin da aka faɗa ba to zai iya rurura fitina to fitinan kuma ba zai tsaya akan wancan al'umma ko kuma gunda aka yi maganan ba zai shafi ko ta ina saboda haka mu mun yadda cewa gaskiyan kenan gidan rediyo yana hada kan duniya kuma idan ba yaki da kyau ba kuma zai wargaza kan duniya
masu sharhi na bayyana cewa idan har gidajen rediyo za su mai da hankali kan shirye-shiryen da za su hada kan jama'a za a samu sauƙin rigingimu da tashin-tashina da ke aukuwa don kuma a samu ci gaba a fannoni daban-daban Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman da ta kawo mana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu fara da fafatawar da ya gudana ne a ranar Talata da ya gabata a fagen kwallon duniya shirin nahiyar Afirka domin samun cancantar shiga gasar da za a yi a shekarar 2026. Botswana ta ci Guinea 1-1, Ethiopia a hannun Burkina Faso da ci 3-1. Kasar Lesotho da Benin sun tashi kunnen doki ba wanda ta ci wata. Malawi hannun Tunisia ci 1-0 haushi. Kasar Rwanda da kasar Afirka ta kudu an tashi 2-1. Kasar Rwanda ke da ci 2 a ragayen Afirka ta kudu. Somalia da Uganda an tashi Uganda na da kwallo daya a ragar Somalia sai kuma Eswatini da kasar Cape Verde an da aka tashi Cape Verde din na da ci 2 kuma kasar Comoros da ta ci Ghana 1-0. Libya da Cameroon sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya. Mauritius da Angola sun tashi kunnen doki ba wanda take wata. Sao Tome, Principe da kuma Namibia an tashi biyu da ɗaya, inda Namibian ta jefa ƙwallo biyu a ragar Principe. Sudan da Mauritania sun tashi kunnen doki ba wanda take wata. Haka ma Togo da ƙasar Senegal an tashi banza da banza. Ƙasar Nijar kuwa ta samu nasara ne ta jefa ƙwallo biyu a ragar Zambia, a yayin da ita Zambian ta samu ta jefa ƙwallo ɗaya. Sai wanda aka tashi tsakanin Tanzania da Morocco, inda Morocco ta samu damar jefa ƙwallaye biyu a ragar Tanzania. A gefe guda kuma ƙasar Argentina ta je can ƙasar Brazil ta jefa mata ƙwallo ɗaya mai ban haushi a ranar Talatin da ya gabata. Wasan da aka gudanar a filin wasan Maracana, dandazon masoya wasan ƙwallon ƙafa suka bayyana domin ganin Messi da mai yiwuwa ne wasan sa na ƙarshe kenan a gasar neman cancantar shiga ƙwallon duniya. Ɗan wasan ƙasar Argentina mai suna Nicolas Otamendi shi ne jefa ƙwallon a ragar Brazil ɗin da ka a mintuna na 63. A wata sabuwa kuma za a yi gwanjon rigunan ƙwallon Lionel Messi guda shida wanda ya sa su a jikinsa a gasar ƙwallon duniya da ya gudana a shekarar bara. Ana sa ran za a yi gwanjon jersey ɗin kan kuɗi dalar Amurka miliyan 10. Ana kyautata zaton za a yi amfani da kuɗaɗen ne a wani asibitin yara a ƙasar Barcelona. Za a buɗe gwanjon ne daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa ranar 14 ga watan gobe na Disamba. Don muka komo Najeriya kuma za a ji cewa masu ruwa da tsaki a harkar ƙwallon ƙafa sun buƙaci da a kori mai koyar da 'yan wasan ƙwallon ƙafan Super Eagles Joseph Osirio. Dalilin ƙungiyar ƙwallon Super Eagles ɗin ta buga kunnen doki sau biyu a jere a gida da kuma waje a fafutukar neman cancantar shiga gasar ƙwallon ƙafa na duniya wanda za a yi a shekarar 2026. Wani tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya Godfrey Gaya ya ce bayan karo na biyu da sanda 'yan Super Eagles ɗin suka yi, sakamakon wasan ya kawo sanyin gwiwa wa 'yan Najeriya. Tumatumai guda 53 ne daga nahiyar Afirka za su fafata domin samun shiga gasar ƙwallon duniya daga guraba 10 da aka ware wa nahiyar. Kuɗaɗe ne da aka dinga zartarewa daga albashinsa. Da wannan kuma muke cewa Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulwahab Muhammad da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaicen baba, yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas za ta fara aiki da asubahin ranar Juma'a wato 00:00 agogon GMT a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Qatar wadda ke taimakawa ana tattaunawar. Yarjejeniyar za ta hada da wata tsagaita wuta da aka fayyace dalla-dalla a arewaci da kudancin Gaza, abinda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya gaya ma 'yan jarida kenan a birnin Doha. Ya jaddada cewa za a saki wasu Falistinawan da ke gidan yarin Isra'ila a matsayin bangaren yarjejeniyar. Shugaban gwamnatin mulkin soji ta Nijar Janar Abdulrahman Ciyani yau Alhamis ya isa ƙasar Mali don ganawa da takwaran aikinsa kanar Asimi Goita a ziyararsa zuwa wata ƙasa ta waje a karon farko tun bayan da ya ƙwace mulki a watan Yuli a cewar kafar labarai ta AAP. Ƙasashen da ke maƙwabtaka da Nijar irin su Mali ɗin da Burkina Faso, waɗanda su ma sojojin da suka ƙwace mulki a shekara ta 2020-2022 ke shugabantarsu, sun yi alƙawarin haɗa kai da shugabannin Nijar waɗanda su ma ke jagorantar ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soji. Sabon shugaban Maldiv Muhammad Mu'izzin ya aiwatar da alƙawarin da ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe na kawar da sojojin Indiya daga ƙasar ta wajen kiran Indiya a hukumance da ta janye sojojinta daga tsibirin tekun Indiya. Gwamnatinsa ta kuma ce za ta sake nazarin wasu yarjejeniyoyi sama da 100 da aka cimma da Indiyar, ciki har da wasu da suka shafi tsaro.
Jami'ai a Amurka sun ce babu alamar akwai wata manufar ta'addanci a hatsarin motar da ya auku jiya Laraba a wani wurin duba ababen hawa a wurin shakatawa na Niagara Falls da ke jihar New York, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyu da ke cikin motar.
Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi, Garba da Fiona Wamai da ta shirya ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl Baba Yakub ke sallama. Ku kwana lafiya, Allah babu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Wassalamu.